Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A daidai lokacin da ake shirin zaben gwamnoni a wasu jihohi 28 a Najeriya, gwamnonin da jami'insu ba su kai bantansu ba a zaben shugaban ƙasa na faɗi tashin ganin ba a maimaita hakan ba a zaben gwamna. Daga cikin gwamnonin akwai Aminu Bello Masari na Katsina, jihar da shugaban ƙasa mai barin gado yake, da gwamna Babajide Sanwo-Olu na jihar Lagos, mahaifar shugaban ƙasa mai jiran gado. Kano ma na daga cikin jihohin da jam'iyya mai mulki ta gaza kai bantanta. Don haka gwamna Abdullahi Umar Ganduje ma ya fito da sabbin dabaru don ganin jam'iyyarsa ba ta faɗi ba zaben da ke tafe. Jihar Nasarawa na da tarihin biyayya ga jam'iyyar shugaban Muhammadu Buhari, amma duk da haka a wannan karan jam'iyyar APC ta taɓa ƙasa. Shirin Najeriya a yau ya dubi yadda gwamnonin da jam'iyyarsu ta faɗi a jihohinsu a zaben shugaban ƙasa ke tunkarar zaben gwamna da ke tafe idan Allah ya kai mu. Wakilin mu a Katsina ya yi mana ɗaurayar yadda gwamna Aminu Bello Masari ke tunkarar zaben na ranar Asabar da ke tafe.
Sunana Tijjani Ibrahim, wakilin jaridar Daily Trust a nan Katsina. Kamar yadda aka riga aka sani, zaɓuɓɓuka da aka yi na 25 ga watan Fabrairu, zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayya, zaɓuɓɓuka ne da suka zo da abin mamaki a wurare da dama, musamman aka yi la'akari da shi zaɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, yadda wata jam'iyya ta kada shi a jihar ta Lagos, kuma irin haka ce ta faru a Katsina jihar shugaban ƙasa, inda jam'iyyar Hamayya ta PDP ta kada jam'iyya mai mulki ta APC. A wannan faduwa da APC ta yi a jihar Katsina ba ta zuwa da shi gwamna Aminu Bello Masari da daɗi ba, ganin cewa yana daga cikin na gaba-gaba wurin ganin cewa an maida mulki kudancin ƙasar nan a shekara ta 2023. Yana kuma daga cikin na gaba-gaba wurin shi kansa takarar zaben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Saboda haka gwamnan kamar da na faɗa bai ji daɗi ba, kuma aka zo ana zargin wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatinsa da taka rawa wajen faduwar ita jam'iyya mai mulki a jihar. Hakan ya sa ya ɗauki matakin korar wasu daga cikinsu wanda suka haɗa da kwamishina na ayyuka da manya-manyan sakatarori na wasu ma'aikatu. Kuma akwai ma'aikatar kula da ilimin yara mata, akwai babban sakatare na ma'aikatar aikin gona da sauransu. Da shi kansa gwamnan ya tabbatar da cewa ya yi hakan ne saboda rawar da suka taka na abin da ake kira antiparty, ma'ana sun yaƙi ita jam'iyya mai mulki wanda ita ta ba su kuma mukamin da suke kai. Gwamna ya ce ba su kaɗai ba ne, akwai ire-irensu wanda suna cikin gwamnatin kuma ba sa tare da jam'iyyar, amma ganin cewa ba su fito sun yaƙi jam'iyyar ba, musamman da kuɗin gwamnati, hakan ya sa ba a kula su ba, a kore su ba, a musu komai ba. Ce to amma su waɗannan kamar sun wuce makaɗi da rawa ne, ganin cewa sun fito ba kunya, ba tsoro, sun yaƙi gwamnatin da kadarorin gwamnati da kuɗaɗen gwamnati. Hakan ya ga cewa ba zai iya haƙuri ya kau da kai ba, tunda su ma ba su ji kunya ba, ya kamata a nuna musu abin da suka yi ba daidai ba ne. Hakan kuma zai taimaka ganin cewa wasu ba su ƙara maimaita ba, sannan kuma hakan zai sa mai yiwuwa jam'iyyar ba ta ƙara samun irin rashin nasara ta samu ba a zaɓuɓɓuka da za a yi nan gaba na gwamna, wanda maganar da ake har ya ba wasu muƙaman ya kuma rantsar da su ma a yau ɗin nan.
To an gaida Tijjani Ibrahim daga Katsina. Wakilinmu na jihar Lagos ya haɗo mana rahoton halin da ake ciki a can.
Sunana Abbas Ibrahim Dalibi, wakilin jaridar Aminiya a nan Lagos da wasu jihohi kudancin Najeriya. A jihar Lagos, a duba da yadda zaɓe ya ƙarato, musamman zaɓen gwamna, ko da yake za mu iya cewa ma tun kafin wannan zaɓe, tun kafin wancan babban zaɓen na shugaban ƙasa da 'yan majalisu da sanatoci, a gaskiya an sauƙaƙa wa al'umma kan abubuwa da dama, wanda za mu iya cewa hakan na faruwa ne kamar yadda masu fashin baƙi suke faɗa, duba da ganin zaɓe ya ƙarato, wato mahukunta na so jama'a su ɗan samu walwala domin su ba su ƙuri'unsu. A baya a Lagos, jiha ce da masu kula da shige da ficen ababen hawa, masu kula da cinkoso ababen hawa, sukan tsaurara matakai wajen domin abu doka tare da hukunci mai tsanani. Wato a baya akwai jami'an nan masu kula da cinkoson ababen hawa da ake kira ƴan lasma da ƴan jami'an tsaro da ke taya su aiki, wato Lagos Task Force, waɗanda suka kunshi jami'an ƴan sanda, sojoji da dai sauransu, waɗanda su suke ganin an bi doka, su suke kama motoci idan sun saba ƙa'ida, wanda ake cin su tara na kuɗaɗe masu ɗimbin yawa daga 40,000-70,000 har zuwa sama. Akwai ma direban motar da muka yi hira da shi cewa shi sai da ya biya ma 400,000 kafin ya karɓa motarsa, ya yi ƙaramar mota irin wanda ake haya da ita, saboda ya tsaya a gefen hanya ya ɗibi fasinja. So a yanzu da zaɓe ya ƙarato, waɗannan matsin lamba da akan yi ma masu ababen hawa duk an rage su, an kuma ba su dama su rinka fita inda suke so. Yan acaɓa ma da ake kaman su aka hana su hawa manyan tituna, su ma da zaɓen ya ƙarato, musamman zaɓen gwamna, an ba su dama, an ce su je su nemi abincinsu, babu wanda zai kama su, babu wanda zai takura musu. Kamar yadda muka hira da wasu daga cikinsu, suka shaida mana kamar haka.
Sunana Ibrahim Ali.
Okay, Mal Ibrahim Ali, me sananka?
Sunana Okada ne.
Okay, ka daɗe kana Okada a Lagos kenan?
Gaskiya na ɗan daɗe na yi.
To, ya yanayin kame a baya za ga ƴan tax force suna yawan kama ku, ƴan sanda suna takura muku. Yanzu da zaɓe ya taho, kamar an mana bayani cewa an samu sauƙi.
Gaskiya an samu sauƙi yanzu. Don gaskiya an samu sauƙi ba irin da ba.
Okay.
Lokacin kafin a zo zaɓe, gaskiya suna yawan kafin shi, kullum suna shigowa. Amma yanzu da aka yi zaɓen nan, gaskiya sun daina wannan yawon da suke suna kama Okada.
Ke kana ganin me yasa aka daina yin kame a yanzu?
A ce ka san magana harkar ji ta yan siyasa ce. Siyasa ce yayi ta sa aka daina yi.
To ka kuma fara sunanka?
Sunana Garzali Sani.
Okay, Mal Garzali, kai ma da a caɓa ne?
Gaskiya ni ma da a caɓa ne.
To, na ana kamun ka?
Ah, gaskiya ana kamun na gaskiya.
A yanzu ba?
A yanzu gaskiya an daina.
Me yasa?
Gaskiya shigo zaben nan gaskiya ne da kame, saboda kafin a zo zaɓe an kama ne da mashidina, amma yanzu gaskiya an bi ƙarshen sati biyu ba mun ji ana cewa an zo turon kame ba.
Okay, to kuna ganin kaman bayan zaɓe in ya wuce za su ci gaba da kame kenan?
Gaskiya ma kamar haka muke gani.
Tattaunawa mu kenan da wasu daga cikin masu sana'ar babur da suka tabbatar mana cewa a yanzu gwamnatin Lagos ta ɗaga musu ƙafa. A da da ake turo ƴan sanda suna kamun su, yanzu kaman ya yi sauƙi. So anan ma ina tare da dandalin wasu masu sana'ar Okada, akwai masu tuka mashin a cikin su, akwai masu irin tuka motar na ƙarama da kuma babur din da dai sau. A kai a sunanka?
Sunana Yusuf Abubakar.
Okay, kai daga ina kake?
Ni daga jihar Zamfara nake.
Okay. Kuma kana Okada a Lagos?
Ni ma ina Okada a Lagos. An ga mun yanzu ko ina mu ji saboda zaben gwamnatin da za a yi yanzu, amma da suna takura mu.
Okay, da ba ko ina kuke zuwa ba, yanzu an ce ko ina ma ku je ku yi aiki kenan.
Da a ce unguwan ma ba ko ina muke zuwa ba, saboda muna tsoron mu je mu yi asara.
Asaran me kamar?
Asaran sai mamu suna karban kuɗi hannun mu kuma sosai.
Kamar nawa?
Ko kuma mashin din ya halaka 20,000-30,000 ka 40 suna karba.
Wani lokacin ma har mashin ma din a kwace.
A ƙarshe din ma mun baka da kuɗin su, a kusa bi da ko na aboki na ma akan 10,000 mashin din shi halaka sabon
mashin. Kake so me yasa kuke ganin an muku haka?
Saboda zaben nan da ya zo ne.
An gaida Abbas Ibrahim Dalibi, wakilin mu a jihar Lagos. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko tirar.com/aminiyatrust. Kuna iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da kuma TuneIn Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM akan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Ko Unity FM a Jos Jihar Plateau akan mita 93.3 da Progress Radio akan mita 97.3 a Gombe. Sai Badegi Radio a Mina, jihar Neja akan mita 90.1 da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Kamar yadda muka ambata tun farkon shirin cewa mun dubi irin shirin da gwamna Abdullahi Umar Ganduje yake wa zaben da ke tafe, ga Salim Umar da ƙarin bayani.
To, masu sauraron mu, ga mu dai a bakin gidan Yari inda gwamna jihar Kano a ƴan kwanakin nan ya je ya yanta wasu masu laifi ko kuma in ce waɗanda ake ajiye a gidan gyaran hali su 12 a jihar Kano. A daidai wannan lokaci za mu iya cewa kamar da kowa kuma ya sani, gidan gyaran hali ko kuma in ce inda ake gina gidan gyaran hali wuri ne wanda ba a bar mutane su zo su yi hayaniya ko kuma su gina gidaje dab da wannan wurare. To a yanzu dai muna ne wannan wuri, kuma wurin da yana nan cikin lumana, cikin yanayi na shiru kewaye da jami'an tsaro kamar yadda aka saba a har kullum. Kamar yadda kuka sani, labari da ya zo wa al'umma kamar yadda muka ambata, gwamnan jihar Kano ya enta wasu prisononi waɗanda wasu da yawansu ake zargin cewar za a yi amfani da su ne lokacin siyasa. Wannan al'amari ya bar baya da kura, mutane suna ta muhawara, suna ta tattaunawa a kai domin suna ganin cewar al'amari ne da ya shafi siyasa ko kuma yake da alaƙa ta kai tsaye da siyasa ɗin. Dai lokacin nan da ya rage kwanaki kalilan gudanar da zaben 'yan takarar gwamna a jihar Kano da wasu jihohi. To mun zanta da mutane game da wannan al'amari kuma ga abin da suke cewa.
Sunana Muhammad Amin. Wannan abin da ke faruwa dan tsakanin nan da gwamnatin Kano take na maganin biyan scholarship da kuma fito da 'yan prisoner ko yafe mu da aka yi mu hukuncin kisa zuwa ɗaurin dare. Wannan abu ne da yake da alaka da siyasa, musamman ba iya tunawa zaben da aka yi na 25 ga watan Fabrairu sun samu babban kalubale daga jam'iyyar adawa. Saboda haka suna kokari su ga ya za su zama sun daɗaɗawa matasa musamman 'yan makaranta. So shi ne suka fara wannan biyan kuɗin tallafin karatu ma ɗalibai, saboda ɗalibai su zama sun aminta da su, sun ba su kuri'a a zaben da ke tafe. So wannan duka dai yunkuri ne irin a siyasance don ganin cewa sun daɗaɗawa mutane saboda su ma a zaɓe su a wannan zaɓe da ke tafe. So wannan abu ne da yake da alaƙa da siyasa, da kuma duk ɗan siyasa ya samu zarafin ya yi haka ɗin zai yi don ya ga ya sami ƙuri'un jama'a don ya samu ya ci gaba da mulkinsu. Wannan shi ne.
Wannan yana cikin tsari na 'yan siyasa, ba ma kamar yanzu da zaɓe ya zo saura kusa sati ɗaya an kai gwamnan Mece yana wannan, ai shi ma yana so ne ya jawo wa jam'iyyarsa farin jini, yana so ne ya samu ya shiga zukatan mutane ta wannan fanni. Wannan cikin tsari ne na siyasa. So ina ga wannan ba laifi ba ne, sai dai kuma akwai zarge da ake ta yi na cewa cikin prisonin za ka fito da su akwai wanda ya kamata bai kamata a sake su ba. Akwai wannan zargi, amman zargi ne, amman bisa abin da gwamna ya bai saba wani doka ba. Tsari ne na siyasa, kuma duk duniya wannan ana yi don ne ka samu ka farantawa masu zaɓe rai, ka gan za ka samu ka shiga zukatansu su zaɓi jam'iyyarka.
To gaskiya yanzu yanda nake kallon wannan al'amarin kawai siyasa ce. Saboda me yasa nace siyasa ce? Me yasa ba a yi tun da farko ba? Sai yanzu da suke ganin suna buƙatar talaka.
Sunana Idris. To a gaskiya a ra'ayina wannan siyasa ce. Domin idan yana son ya taimaka wa ɗaliban ne su yi karatu na tsawon lokaci, ya kamata ce ya taimaka musu a farkon tenuwa ɗin shi. Saboda ta iya yiwuwa duk gwamnatin ta shigo yanzu, idan ba ta amince da wannan tsarin ba, ana iya dakatar da wannan tallafin. To kaga kenan ba ta yi amfani ba. Haka kuma su 'yan prisoner wanda suke detro da aka yanta su, wannan duk siyasa ce kawai. Me yasa tuntuni bai yi ba? Kuma a wannan daidai na lokaci, wannan lokaci na zabe da ake yi, ba wannan lokaci bane ya dace a tradition ko al'adance na gwamnoni da suke saki prisononi, ba wannan lokaci bane. Lokacin da ake haka lokaci ne kamar na 1st October ko wani dai abu wanda wani lokaci daban, ko kabanin sallah ko wani abu da ya shafi al'umma gabaɗaya, ba a lokacin yakin neman zabe ba.
Yanzu kuma ga wakilin mu a jihar Nasarawa, Umar Muhammad.
Akan zabe da yi a ranar Asabar mai zuwa, gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya fara meeting da jama'ansa a state gabaɗaya, local government ya zagawa domin ifeta da su irukusu domin a zaɓe sa a sati mai zuwa da members na House of Assembly. Amma yau jiya ina Kano ya sami mutane da yawa domin irukusu, don yau kuma ina Banda ina meeting da sauran mutane jama'a, ya tura ma'aikata zuwa local government ko wani local government domin a wayar da mutane a cikin zaɓe mai zuwa.
Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Salim Umar Ibrahim da Abbas Ibrahim Dalibi da Umar Muhammad daga jihar Nasarawa, sai editan shirin Sagir Kano Sale Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.